damuwa tsakanin Sheikh Abdul Jabbar da malamai a jihar Kano shine cewa wato bayanansa suna cewa annabin mu Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana ci masa zarfi a cikin bayanansa, sannan kuma a lafazin bakinsa wato yana tunzura mutane domin a samu tarzoma, har yana cewa duk wanda ya je gidansa a yanka shi, har ma yana nunawa da hannunsa irin yankan da za a yi. To kasan gwamnati ba za ta wato yi shiru a kan waɗannan abubuwa guda biyu da aka yi magana a kai. To saboda haka sai muka sami wato order daga kotu cewa muna so mu rufe wannan masallaci da wannan guri wanda yake wato wa'azi, domin a kada a samu tashin hankali sosai, saboda al'umma suna cewa a gaskiya za su je su kona wannan masallaci su hana shi wannan zama. To kaga mutane za su dauki doka a hannunsu kenan. To kaga gwamnati kuma ba za ta so haka ba, saboda lafiyarsa shi kansa da kuma lafiyar sauran al'umma, da ma lafiyar wani wanda ma bai san hawa bai san sauka ba. To kaji dalili kenan da muka nemi kotu ta bamu wannan order, kuma alhamdulillahi mun rufe wannan guri, kuma jami'an tsaro a yanzu haka suna wannan guri, ba za su bari kowa ya amfani da shi ba.
Yanzu wani lokaci ne gurin nan zai ci gaba da zama a rufe, kuma batun shi kansa ya daina wa'azin ya zuwa yaushe ne?
To kamar yadda muka faɗa, ai jami'an tsaro suna bincike akan irin al'amuran da suka faru. To ai kaga ba za a janye wannan ba sai jami'an tsaro sun ƙara bincike akan wannan.
Dama a sanarwar da gwamnati ba ta ce kamar za ta kafa wani abu mai kama da kwamiti ko wani ayarin mutane da za su bincike ɗin nan da ka ambata, kenan iya jami'an tsaro ne ke binciken ko kuma an gaurawa da wasu mutane da ake gwamnati daga nan sun dace su shiga su yi aikin nan na bincike da ka ambata?
To jami'an tsaro suna bincike, sannan gwamnati kuma ita ma tana duban yiwuwa haka ɗin, amma kafin ya nemi wata bukata ta musamman ya ce a masa adalci, domin yana so ya yi muƙabala da malamai a jihar Kano, wato a ba da wani yanayi dai wanda zai kare abubuwan da ya faɗa da hujja da sauransu. To kasan kuma mu ma mun bashi amsa, domin mun tattauna da malamai cewa ga fa irin ƙalubale da ya jeho, malamai suka ce alhamdulillahi dama ai can a ɗaiɗaiku wasu ɗaiɗai da ɗaiɗai sun nemi su zauna da shi, sun yi tanadin hujjojinsu da ya nuna cewa abubuwan da ya faɗa ba haka ba ne, amma ya yi ta zuƙewa. Amma yanzu tun da yake shi ya faɗa da bakinsa, to kaga su dama abinda suke nema kenan. Saboda haka mun tattauna da su akan wannan abu, shi yasa muka ba da wannan fansa cewa babu shakka gwamnati ta yarda a yi wannan wato tattaunawa, kuma za mu sa shi ƙarƙashin mai martaba sarkin Kano domin a yi a fadarsa, saboda dama ta san a nan ne ake duk wani wanda zai neman ci a masallacin Juma'a, ta san wannan fada ce take dan take tace shi. To saboda kaga wannan abin da ya shafi wato addini ne sosai da sosai da kuma malamai, to ya kamata mu kai shi a can ko wani abu a sa shi a wurin da ya dace.
Kenan misali ya fasali ita wannan makabala za ta kasance, tunda kamar gwamnati ce za ta tsara fasalta yadda za ta gudana, duk da yanzu gwamna ya ce za a yi ta ne a fadar mai martaba sarki.
Eto wannan abu ai abu ne mai sauki, tunda yake abu ne wanda yake akwai hujja, kowa akwai hujjarsa. Shi furucin bakin da ya yi ai kasan an riga an ɗauka a cikin record ba, to wani ma akwai video akwai audio, to dukkaninsu kaga su malamai suna riƙe da waɗannan na'urori waɗanda yake kuma a kansu ne za su yi bincike ko kuma suka yi bincike irin littattafai da ya faɗa, inda ya gano abin da ya faɗa kaga nan za su zo su duba shi. Kuma tunda dama shi ne da farko ya wannan furuci, kaga shi ma yana da tasa hujjar. To abinda kan gwamnati ta yi ta yarda a yi haka ɗin, kuma kamar yadda na faɗa za mu nemi alfarman mai martaba sarkin Kano, dama kuma aikinsa ne ya zama na an yi wannan abun a fadarsa, kuma kowa zai zo da hujjarsa. Mu kuma za mu sa na'urori kamar na television da na radio domin al'umma ba kowa ne zai samu damar zuwa wannan guri ba, kuma ba an gayyaci mutum ba, to kaga wanda yake zaune a gida ma sai ya zauna ya ji irin yadda wato tattaunawa ta kama.
To tunda yanzu shi Sheikh Abdul-Jabbar da suwa da suwa za su yi wannan muƙabala, misali an mayyaze ko an tantance waɗanda za su yi muƙabala da shi?
Ai, manyan malamai su ne can suke wannan aiki, su za su tantance akan waɗannan domin su suke da sani, kuma furuci ya yi shi daban-daban. To kaga kowane furuci da ya yi kaga za su samu malami wanda ya lakanci wannan al'amarin.
Lokacin da gwamnati ambata amincewa ta game da muƙabalar nan, hankali ya karkata a kan shin yaushe ne za a yi kuma a wannan wuri ne. To amma yanzu gwamna ya ce a fadar mai martaba sarki, yaushe ne wannan muƙabalar za ta gudana ga sarki?
To malaman muke jira su ba mu lokaci in sun gama shiryawa, amma wannan ba wani abu ne ba, in Allah ya dada sun kawo za mu bayyana wa al'umma.
Bayan muƙabala dai zai biyo baya dai makomar ashabul kiram da kuma shi kansa matsayin da gwamnati ta ɗauka a kansa.
Eh, to ai kaga tunda an ce ana bincike, kaga ai ba zai kamata a ce kuma ga wani abin da za a yi ba, tunda kuma an ce za a yi ko a yi muhawara akan waɗannan abubuwa, kaga shi ma ba san sakamakon ba.
Kamar gwamnati ta ambata za a gayyato ma malamai ɗan kallo daga watakila makwabta ne, musan ko gwamna zai yi ƙarin bayani.
Eh, to ka san yanzu irin furucin bakinsa kai ba a Kano kawai wannan furuci ya tsaya ba, ya watsu a duniya gabaki daya. Kuma inda mun bari an samu tashin hankali, tashin hankalin nan ba lallai ne tsaya a Kano ba. Saboda haka muke so manyan malamai waɗanda ma suke wajen Kano su zo a yi a gabansu, domin abin ya zama na dai na addinin musulunci ne, kuma ya shafi duka malamai na Najeriya.